أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شا بير دوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتريه أولود سلاتين دائع ودوان رانا تيدي دائع شرين دبير دوة تقوس شكرا تدبو بيو دقوما ta miladiya a yau saboda albarka da ta sauka a gare mu ta ruwan sama Allah ya sanya Allah ya kara mana albarka kuma lalurar kasancewar waɗansu wanda suke zuwa a abun hawa basu ba su samu zuwa ba kuma dama akwai kwantan tambayoyi da ake da su saboda haka yau za mu amsa tambayoyi za a yi insha Allah saboda haka ba za mu dora akan karatu na tafsiri ba sai in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu amsa tambayoyi kafin mu amsa je nayi alƙawarin cewar akwai tambaya da aka yi wanda nace zan amsa ta yau shine na yadda ake yin ibadar umra da cewa wannan wato hukunci ne na lokaci saboda yanzu mutane ana ta haramar tafiya waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su iko suna da niyyar za su je su yi wannan ibada wannan ibada tana da falala domin kamar tana daga cikin ayyukan ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana yafe dukkan zanuban da aka aikata tsakanin umra wato tsakanin jinsin wannan ibada guda biyu tsakan yace al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma umra zuwa wata umra kafara ce ga abin da ke tsakanin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yawan yin aikin hajji da umra yace tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al faqra wal dhunub kama yanfi al kir khubthal hadid yace ku rinka bibiyar juna tsakanin hajji da umra domin suna wato kautar da fatara da zanubai kamar yanda wato zugazugi yake kawar da daudar karfe wato suna ba mutun tsarkaka daga zanubai kuma suna nisantar da talauci daga gare shi wannan shi ma bayani ne na falalar umra to ita kuma kanta yin umra a cikin watan Ramadan din tana da falala ta musamman domin wata daga cikin sahabbai mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ina so nayi hajji tare da kai tace ina so nayi hajji tare da kai sai yace ki yi umra cikin ramadan domin yin umra cikin fa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i ki yi umra a cikin ramadan yin umra a cikin ramadan tana yin daidai da hajji tare da ni to kamar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam watakila kace to menene an ce ne kawai umra a cikin ramadan dai take da hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma hadisin ya nuna kan cewa hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran hajji bane tunda wannan mata ta ce tana so ta yi hajji tare da shi kaga inda kamar a ce daidai ke da sauran hajji sai ce to kije ki hajji ko wace shekara sai ce mata ki yi umra cikin ramadan umra ki a cikin ramadan daidai take da yin hajji tare da ni wanda wannan a cikin wannan ya tabbatar da falala ta musamman ta yin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban da suka yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin su yafi na sauran mutane waɗanda ba su yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to in kana so ka samu wannan falala shine sai kai umra a cikin watan ramadan wannan ne ainihin asali da dalili na falalar yin umra a cikin watan ramadan to umra ibada ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yanda ake yin ta kuma yayi ta a aikace farkon abin da ake yi na umra shine mutum yayi kamar yadda yake kowace aiki na ibada ya tsarkake niyyarsa yayi ta khalisan liwajhillah kamar yadda hajji shi ma ake so a yi shi khalisan liwajhillah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hajjin sa yace akan wato sirdin raqumi wanda kimarsa ba tafi yan siyarsa ba yace gashi wannan hajji ne da nake yi gare ka ya Allah babu riya a ciki babu jiyar da aiki babu riya a ciki babu jiyar da aiki wato mutum yayi saboda Allah ba dan riya ba, ba dan kuma yaje yadda aiki ba, wato ya zamanto musamman yanzu yanda ya zamanto ake daukan umra cikin Ramadan din kamar wato wani rendezvous ne, wata haduwa ce wanda an aka ga mutum bai je ba, ana ma haduwa sai ce ya yaushe ne tashin, yaushe ne tafiyarka, ai wato saboda an riga an saba cewa kamar abu ne wanda yake ya zamanto al'ada. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke gurbata niyya, kai abu bisa al'ada ko kai abu kawai dan saboda yayi, ko kai abu dan saboda jiyar da aiki ko a gani a fada cewa kai, wannan yana daga cikin abin da yake bata aiki, domin idan mutum yayi riya a cikin aikinsa yana baci, banda kuma laifin yin riya din, shi kansa akwai laifin yin riya, sannan kuma akwai bata aikin, saboda haka har gara ma a ce ma baka yi aikin ba, tunda inda baka yi aikin ba baka samu lada ba. To amma in kai aiki da riya, bayan ba za ka samu ladan ba, kuma za a baka zunubin yin riya, Allah ya kiyashe mu. To bayan mutum ya tsarkake niyya, sannan kuma ya karda don samun abin da yake halal, baya da dukiya wadda take ta haram ba, domin Allah baya karban aikin da aka yi da dukiyar haram. Abin shi hajji ibada ce ta dukiya da ta karfi, to ibadar dukiya sharadin karbuwar ta ya zamanto dukiyar ta halal ce, domin Allah ta'ala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah mai tsarki ne, ba abin da yake karba sai abin da yake tsarkakakke. Sannan kuma idan mutum ya zo yin aikin umra, ana daukan yin niyyar aikin umra a kowace lokaci, kowane lokaci a cikin shekara. Aikin umra yana da miqati iri biyu, akwai al-miqatul zamani wal miqatul makani, wato miqati na zamani da miqati na lokaci. Miqatin zamani shine dukkan ranakun duniya za a iya yin umra, in banda ranakun da ake aikin hajji, ranakun da ake aikin hajji ba za ka iya umra a lokacin ba, tunda lokacin nan a hajji ake yi musamman ga wanda yake al-afaqi, wanda yake daga waje, sabanin wanda yake daga Makka, wanda yake daga waje idan ya zo Makka sai dai a lokacin aikin hajji sai dai ya harama da hajji, ba ya harama da umra ba. In ya harama da umra, ya zamanto kan cewa ya zo yanda ba zai iya yin aikin umra ba, sai ya shigar da hajji a cikin umran, sai ya zamanto mai yin hajjin kirani, shine hajjin da aka gwama tsakanin hajji da umra. Miqati na biyu shine al-miqatul makani, wajen da ake yin harama da yin aikin umra, shine ma'anar miqati na mahalli, wato wahal wuraren da ake daukan harama, domin ba za ka ce za ka yi umra ka ce daga gidanka za ka yi ba, ko kuma ka ce sai ka shiga cikin garin Makka za ka yi, ko daga inda ka ga dama. Ibada ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya iyakance wuraren da ake yin harama da yin wannan ibada, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas cewa annabiyyi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madina dhal Hulayfa wa li ahli al-Sham al-Juhfa ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل يتيهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو الأمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يسن يذو الحليفة قمتان مدينة يسن يجحفة قمتان شام يسن يلملم قمتان يمن يسن يقرن المنازل قمتان نجد سوني متان دسكيزوا دقا قبشين سوداء عربية. Yace waɗannan wurare ga mutanen waɗannan wurare ne da aka ambata, da kuma duk wanda ya biyo ta wannan hanyar, ga duk wanda yake nufin ya aikin hajji ko umra, wato wanda yake nufin ya hajji aikin hajji ko umra dole ne ya dauki ihrami daga nan wajen, in ya ketare ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin hajji. To yawanci idan mutum Allah ya sa shi ya samu ya je, to in yana da hali yanda zai je Madina, to wannan shine yafi, domin ya dauko harama daga miqatin Madina, saboda miqati ne wanda yake yana nan. In kuma daga Madina ka fito zaka zo Makka, dole sai ka biyo ta wajen, sawa'un ta mota ka bi ko ta jirgin sama. Ta jirgin sama daga an tashi ana yin kwana, za ka ga jirgin da yake dama jirgin kasar Saudiya ne, za ka ga ana yin kwana, jirgin zai ce duk wanda yake so yayi hajji ko duk wanda yake niyyar umra, to yanzu nan zamu wuce miqati sai yayi shirin yin harama. Ana zuwa wajen sai su sanar cewa ga daidai mun zo daidai miqatun Dhul Hulayfa, saboda haka sai mutum yayi harama a wannan lokaci. Idan kuma lokaci ya kure yanda ba za ka iya zuwa Madina ba, to kana da zabi biyu, shine idan ka sauka a Jidda ka dauki mota kaje Jufa, domin Jufa tana nan, Jufa tana nan garin, sai dai garin ya tashi, amma an yi masallaci da wuraren wanka wajen da ake zuwa dauki harama haji. Miƙatin Jufa yana nan. Malamai da ake cewa Jufa tana cikin ruwa, waɗansu da aka ji ana cewa a'a ai Jufa tana cikin ruwa, Jufa tana nan ba cikin ruwa take ba, wato inda ya dace da Jufa ga wanda suke tuhowa daga Afrika shine yake cikin ruwa. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar ya ce ma mutanen Iraq su ga miƙatin da yafi dacewa da hanyar su, a hanyar su wurin da yafi kusa da su yayi dace da daidai miƙatin mutanen Najdu Qarnul Manazil, sai suka ga Zatu Irqin ne shine ya dace da su, sai ya sanya musu Zatu Irqin ya zamanto miƙatin su. Kuma a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zo wajen bayanin miƙati ya ce mu miƙatin mutanen Iraq Zatu Irqin ne, wanda ya nuna cewa waɗanda yake in ka zo ba ta waɗannan garuruwan ba, to sai ka duba daidai ina ne ya dace da nisan wannan garin daga Makka. To inda ya dace da nisan Jufa daga Makka ga wanda suka zo daga yamma suka taho ta wato Misra da Sudan da Afrika, inda ya dace da nisan Jufa gare su a cikin ruwa yake, a cikin teku yake, shine ake cewa yana cikin teku. Ai muhadhati Jufa shine a cikin teku, ba garin Jufa bane, amma garin Jufa yana nan, garin Jufa yana nan. Ko ƴan watannin nan na baya da Allah ni ma ya yi mun muwafaqar yin umra da ni da wanda muka je tare da su, sai nace musu ku zo mu dauki mota mu je Jufa, muka je Hajj Jufa, daga can muka dauko haramun kilomita 140 ba, wajen 130 ne daga Jidda, daga garin Jidda. To wannan zabi na farko kenan, kaje nan wajen ka dauko harama. Zabi na biyu shine a cikin jirgi kai harama, idan ka zo daidai inda yake miƙatin, kuma jiragen da suke zuwa Saudiya duk ƙasar Saudiya ta sanar da su yanda daidai wajen, tun kafin a zo wajen za su ce sauranmu a mun kusan zuwa miƙati, ga wanda suke so su yi harama to sai su yi su shirin sanya haramunsu. Saboda haka an ka zo daidai nan wannan ana sanarwa sai kai harama. To me ake yi idan mutum ya zo zai yi harama da umra? Idan mutum zai yi harama da umra, mustahabbi ne yayi khisalul fitra, wato abubuwa na tsarkake jiki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, shine mutum ya aske gashin hamatarsa, ya aske gashin gabansa, ya yanke farcensa, dan kada ya zamanto ya buƙatu ga yanke farce, ko ya zamanto kan cewa farcen ya bantare, ya zamanto ya buƙaci ya cire shi, wanda in an shiga cikin halin ihrami ba a yin waɗannan abubuwa. To saboda haka ake so mustahabbi ne, malamai suka soyar kan mutum yayi waɗannan abubuwa. Sannan idan ya zai iya yi a gida, zai iya yi kuma in ya zo miƙatin. Amma in ya zo miƙatin, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a miƙati farko shine ya cire kayansa yayi wanka. Yin wanka a miƙati ake yi. Idan mutum yayi a gida sannan ya zo kamar ga wanda suke cikin Madina, baki da suke zuwa sai ga sai su yi wanka a hotel, in su sanya maharamin sai sun zo miƙati sai kawai su yi sallah din. Babu laifi, amma dai al-akmal, abinda ya fi kamala shine kayi a nan inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, domin waje ne mai albarka. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan mala'ika Jibril ya zo ya ce masa ya yi harama da hajji. To kuma daga cikin jumlan abinda ya yi na aikin harama din shine ya yi wanka. To mutum sai ya wanka irin wankan tsarki na jiki, irin wankan tsarki na ibada, irin yanda kake wankan janaba haka za ka yi wannan wanka. Idan ka yi da sabulu babu laifi, domin maksudin wannan wankan tsafta ne, saboda za ka ɗauki lokaci mai tsawo kana cikin ihrami. Saboda haka kada ya zamanto kan cewar daudar jikinka, warin dauda na jikinka ya dame ka. Don haka idan za ka yi da sabulu wannan ya babu laifi. To idan ka yi sai ka cire kayanka, idan ka gama wankan sai ka ɗaura harami. Me ake nufi da harami? Ga namiji shine ya ɗaura gyauto, ya yafa mayafi, ya lullube jikinsa baki ɗaya, saman jikinsa har da kafaɗa duga baki ɗaya, ba kamar yanda ake fitar da kafadar dama ba, wannan yana daga cikin za a yi dawafi ne ake haka, amma yin ihrami lullube jiki ake yi. To idan kai wannan sai ka je masallacin Dhul-Hulaifa, idan kuma ma ba masallacin Dhul-Hulaifa bane, in ka je Juhfa ne akwai masallacin Juhfa. Idan ya dace da bayan da lokacin sallar farilla to yafi, bayan sallar farilla in kai sallar farilla sai kai harama, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar farilla yayi harama. In ko ba lokacin sallar farilla bane to sai kai sallar nafila, sai kai sallar nafila. Idan lokacin ba a yin nafila fa, kamar bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar, to nan malamai sun yi sabani, waɗanda suke ganin cewa zaka iya yin nafila in tana da dalili, nafila mai sababi, sai ka to zaka iya yin wannan nafila. Wanda kuma suke cewa a'a ba zaka iya yin nafila ba, to sai ka hakura da yin nafila din tunda sunna ce. Amma abinda yafi shine kai nafilan tunda tana da dalili, dalilin shine kan cewa zaka yi harama, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harama ne bayan sallah, duk da yake bayan sallar farilla ne. To ga wanda yake shi kuma a cikin jirgin sama zai yi fa, kaga a cikin jirgin sama babu zancen kai wanka, amma indai akwai wajen alwala akwai babu wajen wanka, indai ba irin jirgin saman shugaban kasa kake da shi ba wanda za a ce ake da wajen wanka, to kaga baka da wannan damar, saboda haka wannan sunnar ta kubce maka. To amma zaka iya yin wanka gab da shigarka cikin jirgi, gab da zuwanka airport, kayi da wannan niyyar, saboda hadisin ma qaraba shay'a akhadha hukmuhu, ai saboda ka'ida ta ce ma qaraba shay'a akhadha hukmuhu, abinda ya kusanci abu zai dauki hukuncin sa, tunda wannan wankan ya kusanci tafiyarka da haramarka, tunda babu abin da yake gabanka in ka shiga cikin jirgi, shine sai dai kai in ka zo daidai miƙati kai harama. To saboda kaga ya dauki ya kusa da abin, to wannan zai iya, zaka iya yi da wannan niyyar, kuma wannan zai iya zamantowa uzuri a gare ka. To abu na biyu shine kan cewar in kana cikin jirgin sama ya zaka yi da sallar, zaka iya yin sallar nafila, zaka iya yin sallar nafila. Akwai jirage na sama da suke, akwai jiragen sama na yanzu da suke kebance wajen sallah, jiragen Saudiya suna da wannan, jiragen Malaysia ma suna da wannan, ban san waɗansu na ƙasashen, na waɗansu ƙasashen ba, amma dai waɗannan ƙasashe na san suna da masallaci da suke yi a cikin jirgi. To zaka iya zuwa nan wajen kai nafilarka, idan ko ba su da waje, in ka samu waje wanda yake za a kebance maka, za a iya baka dama ka yi, ka fuskanci kibla, in daga nan ne kake tafiya, kaga inda jirgin yake tafiya shi za ka kalla, don kibla ake fuskanta. In kuma kamar daga Ingila ne ka taho, to kaga za ka kalli tagar hagu kenan, tagar hagu za ka kalla, ko da yake su ɗin ma in suka taho su ma da yake a Makka suke kallo, su ma nan za ka kalla. Amma da kamar a ce suna tohowa Najeriya ne, shi za ka kalli tagar hagu. Amma da yake su ma in Makka suka tafi, jirjirgin da ka taho in Makka ya tafi, inda yake kallo nan za ka kalla, shi ne ƙiblanka. In baka samu wajen da za ka tsaya kai sallah ba, sai kai a zaune a inda kake, a wajen zamanka. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila a kan abin hawansa, yana fuskantar duk inda ta fuskanta, ko ba ƙiblar ba ne, in ka fuskanci nan wajen, domin an yi ruhsa ga matafi. Saboda haka wannan sunnar ba za ta kubce maka ba, za ka iya samunta. Kuma ka'idar malamai ta ce al-maisur la yasqutu bil ma'sur, abin da yake saukin a iya yinsa ba za a sarrafar da shi ba, saboda abin da yake wahalar a yi shi, wannan babu wahalar ka yi shi. Saboda haka za ka iya yinsa, tunda abin da za ka iya yi ne, kamar yadda dalilin wannan ka'ida shi ne hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, abin da na umarce ku da shi ku aikata shi gwargwadon iko. Saboda haka za ka iya yin wannan nafilar sai ka yi. To bayan mutum ya yi nafilar, sawa'un a miƙati ne na Madina ko miƙatin Juhfa ko a cikin jirgin sama, bayan kayi sallar, in sallar farilla ce fa biha wa ni'mat, in ba sallar farilla ba ce sallar nafila, to sai kana idar da sallah sai kai harama. Yanda ake harama da umra shine kace labbaikallahumma umra, ana lafazi da ita, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lafazi da niyyar hajji. Kuma haka mala'ika Jibril yazo yace masa, yace salli fi hadha alwadi almubarak wa qul umratan fi wa qul hajjatan fi umra, kai salla a wannan kwari mai albarka, sannan ka ce hajji a cikin umra, ai umra a cikin hajji. wato domin Annabi sallallahu alaihi wasallam kirani yayi, wanda yana wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa kai kokarin yin daukan haramarka daga miƙatin Madina. In kaje Madina, saboda wannan hadisi malaika Jibril ya ce kai sallah a wannan wadi mai albarka, to dan kai ma ka samu wannan albarkar, kaga sauran miƙati bashi da wannan albarkar na Dhulhulaifa, tunda shi malaika Jibril ya ce wadi ne mai albarka, kai sallah a wajen. Saboda kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake fifita idan mutum yana da hali, idan ya je Makka sawa'un hajji ko umra, ya kokarin zuwa Madina domin ya dauko ihraminsa ga wannan ibada daga can. To idan ku ba daga Madina bane, ko daga Jufa ne, ko daga cikin jirgi, sai ka ce labbaik Allahumma umra, ka bayyana wannan niyya. Hajji shine inda ake bayyana niyya, shi yasa ma aka kira shi al-ihlal, daukaka murya da shiga cikin harama. To daga kayi haka, ka shiga cikin hukuncin ihrami, ka shiga cikin kurkukun ihrami. Ihrami kurkuku ne. In ka shiga cikin sa, akwai abubuwa da dama da ba za ka iya yi ba. Zan dan dawo baya kadan dangane da mace. Idan mace ce, ita idan ta yi wanka, ita ba za ta sanya, ba ta da wani kaya da aka ce shine ihraminta ba, za ta iya sa kayan jikinta. Bal yanzu kayan da ake sayarwa da wando da wata doguwar riga da wani dan gajeren mayafi, wanda za ka ga ya sifanta sifar mace, wannan munkari ne, bai halatta mace ta sa wannan ba, don matsatse ne, bai dace ba. Kuma waɗansu mata suna ganin sai sun yi wannan ne sannan za su yi harama. Ba sharaɗi ba ne sai an sa farin kaya ga mace, za ta iya sanya kayan da duk suke jikinta, za ta iya ɗora a tamfarta in dai ta suturce jikinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iyakance kayan ihrami ba sai ga namiji. Iyakar da aka sanya ma mace na kayan ihrami shine ba za ta yi niqab ba. Niqab shine ta sanya abinda zai rufe fuskarta, wanda za ta daure shi ta bayanta, ya zamanto ta iya bude kuma idanta. Amma za ta iya lullube fuskarta da mayafi. Na'am. Banji ba. Musawis. Ban gane wasawis ba. Wani abu wanda zai fitar da idanta. Duk dai ba a yin wannan. Abinda za ta iya lullube fuskarta da mayafinta, amma ba za ta sanya abinda yake an yi shi ne a sifar fuska domin ya rufe fuska ba. Haka zalika ba za ta sa safar hannu ba. Don haka bai kamata ta yi lalle ba, tunda in ta yi lalle za ta bayyana adanta, za a buƙaci ta lullube hannunta. To kuma in za ta lullube hannunta sai da safar hannu. Safar hannu kuma ba ta halatta ba ga mai ihrami. Mace ba za ta sanya safar hannu, ba za ta iya sanya safar kafa, amma ta hannu ce ba za ta sa ba. Kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar, wala tantaqibul mar'a wala talbasul quffazaini, ba za ta yi niqabi ba kuma za ta sanya safar hannu ba. Wannan shine bambanci tsakanin tufar ihramin namiji da na mace. Fuska ta biyu ta bambancin ihramin mace shine idan mace zai zamanto cewa ta zo za ta yi ihrami amma kuma bata sallah, tana cikin al'ada, ko kuma ta haihu kenan, tana jinin biki kuma ta zo za ta yi harama, to wannan ba zai haila ba, al'ada ba za ta hana ta yin ihrami ba. Ba za ta hana ta yin sunnar wanka ba, sai ta yi wanka na sanya ihrami, amma ba za ta yi sallah ba. Amma wannan wankan za ta yi, saboda haka ya faru ga Asma'u, ta haihu a Dhulhulaifa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sayyidina Abubakar, ya ce mata ta yi ƙunzugu, sannan ta yi wanka, ta yi dukkan ayyukan da mai aikin hajji yake yi, sai dai ba za ta je ta yi tawafi ba. To da haka mace mai haila ita ma za ta shiga cikin ihrami, sai dai ba za ta yi sallah ba domin niyyar ihrami. To yayin da mutum ya riga ya yi niyyar ihrami, akwai abubuwa da suka haramta a gare shi, wanda ake kira mahdhuratul ihram. Mahdhuratul ihram su ne namiji ba zai lullube kansa ba, ba zai sa hula ba, ba zai sa rawani ba, ba zai ɗauki mayafin nasa ya lullube kansa ba domin ya yi maganin zafi ko ya yi maganin sanyi. Amma babu laifi ya sanya lema, babu laifi ya shiga ciki ƙarƙashin mota. Saɓanin wanda waɗansu za ka ga suna yi, waɗansu motoci na alhazai an yaye musu rufin, duk ranar duniya tana kansu. wai sun ce duk wanda bai taba hajji ba to ba zai shiga cikin abin da yake da rufi ba in shi'a kenan wata shari'a ta banta ba ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam suka tsananta Allah ya tsananta musu haka suke yi sai ga gansu an yayewa motar rufi wai ba za su lullube ba za su ga karkashin rufi ba wannan bashi da asali bashi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi a namiji ba zai sa wando ba ba zai sa kamfai ba sai dai wanda bai samu gyauto ba wanda bai samu gyauto ba ya zo zai yi ihrami ya rasa wannan zanin da zai daura to wannan sai ya sanya wando sai ya sanya wando domin yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rukusa gare shi wanda bai samu izar ba falyalbas sarawi ba zai sanya takalmi sauciki ba sai dai ya sanya fadi ko kuma sandal wanda yake bai rufe dunduniya ba takalmin da yake rufe dunduniya bai halatta ba zai iya sanya sandal zai iya sanya slippers zai iya sanya fadi shine slippers din aiko amma mace fa mace za ta iya sanya takalmi sauciki za ta iya lullube kanta wajibi ne ma sannan da mace da namiji ba za su sa turare ba amma yayin da mutum zai yayin da mutum yayi wanka kafin ya sanya ihrami zai iya shafa turare a jikinsa ba a harami ba saboda haka kamar deodorant kenan mutum ya sanya deodorant a jikinsa ya dauka ya shafa a jikin gemunsa ya shafa a wuyansa ya shafa a kansa domin kamar yadda Aisha take cewa ita ce ta shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turaren muski har tana ganin kyallin turaren muskin a wato tsagar raba gashin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaga gashin sa biyu haka yana tsaga gashin sa a tsakiya ya sa shi ta gefe nan to tace ta shafa masa turaren muski a tsakiyar kan nasa har tana ganin wajen yana kyalli yayin da zai yi ihrami da kuma yayin da zai yi dawafi ga dakin Allah wannan sunna ce tabbatatta saboda haka wannan za a iya sanyawa amma daga zarar ka sanya harami to bai halatta kuma ka shafa turare ba bai halatta ka taba abin da yake mai turare ba to me yaya hukuncin sabulu fa gaskiya waɗansu malamai sun yi tsantseni sun ce duk sabulu wanda yake ne mai turare irin su Lux irin su wane irin su dai ga sunan dai irin su Eva wane ne suna da turare suna da kanshi su ma kada mutum ya taba su saboda haka sai dai ka dauki kamar sabulun salo menene ake ce masa wane ne osun duru ko dudu osun irin su Dettol irin su Septol an gane da kuma turaren da aka yi shi kamar da lemon tsami an san shi ma nau'i ne na kanshi to amma ba kanshin turare bane ba kamar karshin ward bane ko karshin musk shi kanshin turare babu laifi an fahimta saboda haka zaka iya amfani da shi saboda haka idan mutum ya ce abinci zai wanke hannu ya kula da irin sabulun da zai yi waɗansu malamai kuma suka ce a ai sabulu ba turare bane sabulu aka kira shi ba a kira shi turare ba dan an sanya turare a cikinsa bai mai da shi turare ba yayin da kai ado zaka je ka shafa sabulu ne a jikinka kace kana shafa turare suka ce ba turare bane wannan shine fatuwar da dama daga cikin malaman wannan zamani cewa sabulu ba ta saboda haka komai kanshin sabulu zaka yi amfani da shi a wajensu amma mutum ya yi tsantseni shine yafi tunda akwai sabulun da yake babu turare a cikinsa kai amfani da shi sai ka fitar daga cikin sabani domin ta yiwu ya zamanto kan cewa a wajen Allah hukuncinsa hukuncin turare ne saboda haka ya zamanto wannan ijtihadin da aka yi kuskure ne to dan ka fita daga dan ka aminta daga wannan kuskuren sai ka yi amfani da sabulun da yake ba shi da wannan kanshin ba shi da bai zamanto mai turare ba sannan ba za ka aske gashinka ba dan haka hatta taje kai mutum ba zai yi ba haka zalika mace ita ma ba za ta tsefe kanta ba ba za ka yanke aka yi fakka ba kumba a kumba farci ba za ka cire fata ba ta jikinka in tana damunka shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suna yin wanka cikin ihrami tunda kwa ga dadewa suke daga Madina zuwa Makka kwana 12 daga Madina zuwa Makka kwana 12 ake to a kwana 12 kaga mutun zai dan bukace wanka sukan yi wanka dan dai su dan sanyaye jikin su to in suka tashi yin wanka ba sa tsanantawa wajen cucuɗa gashin kansu dan saboda kada gashi ya zuba wannan ya daga cikin tsantsenin su kuma haka ya kamata musulmi ya zamanto ba a cire gashi idan mutun ya zamanto kan cewa wani abu ya same shi da yana buƙatar ya zamanto ya aske kansa alhali na cikin ihrami to sai yayi amma zai yi fidiya kamar yanda ya faru ga Ka'ab ibn Ujra yana da kurkwata har dan saboda tsanani har zaka ga tana yawo a gefen mu a gefen fuskar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yace waɗannan ƙwarin cutar da suke maka ta isa yace eh ya rasulullahi yace to ka aske kanka sannan sai ka yi fidiya yace mecece fidiyar ya rasulullahi yace ko ka yanka akuya ko ka ciyar da miskine shida ko kai azumi uku ita akwai zabi fidiya idan kai wani abu da ba a yi a cikin ihrami ita ce ake ce mata fidiya shine idan kai abin da ba a yi a cikin ihrami ka saba dokar ihrami abubuwan da muka ambata na dokokin ihramin nan in ka saba guda ɗaya daga ciki shine zaka yi fidiya ita fidiya a bisa zabi ce ko ka ciyar da miski ko ka aska ka yanka akuya ko ka ci da miskine shida ko ka kai azumi uku dan haka yanzu kamar mutumin da ya taho yana cikin jirgin sama sai aka gaya masa cewa ai in ka sauka a jidda ka wuce miƙati ko ba yadda za a iya je Madina ko ba zai iya zuwa Jufa ba ba dan gari bane bai san inda ya samu motar ma da za a kai watakila ma ba zai bai san inda zai gaya ma direban sunan garin ba ya manta yana jin tsoron wannan sai ya ce to shi kuma zai yi harama gashi kuma bai dauko ihrami ba a jirgin sama kuma wannan kasuwar ta cikin jirgin sama ba sa sai da harami saboda haka yaya zai yi sai ya hakura da yin harama in ya hakura da yin harama ya ketara miƙati ya bar wajibi in ya bar wajibi sai ya yi hadaya shine sai ya yanka in ba shi da ikon yanka sai ya yi azumi 10 uku a hajji 7 in ya dawo gida to yana da zabi irin wannan yana da zabi sai ya yi harama a cikin kayansa na gida amma yayin da ya harama a cikin kayansa na gida duk ya rusa ka'idar ihrami ko ba haka ba tunda bai sanya zani ya sanya wando ya sanya riga ya sanya hula to amma akwai abin da zai iya yi zai iya cire hular tunda ita kanta hula daban take zai iya cire hular sai ya cire hular ya bar wando da riga ya ta labbaika allahumma labbaik yana sauka sai ya cire kayan ya dauki harami ya daura to amma ya bar yayi abin da yake mahzur ya saba ma ka'idar ihrami wanda ya saba ma ka'idar ihrami wannan hadisin na Ka'ab ibn Ujra ya ce fidiya zai saboda haka sai ya zi a haka idan ya isa Makka sai ya sai ya je ya samu irin shinkafa kaza din nan shinkafa kaza riyal 5 ya sai kunshi guda 6 sai ya samu miskinai ya raba musu in kuma yana so ma ya samu ƙarin lada ya sai kajin albek waɗansu kajinan da ake yin su a cikin kwali riyal 10 kaga riyal 60 kenan maimakon wancan riyal 5 ko da ke yanzu an ce shinkafa kazan mata tashi to amma dai wannan yana nan dai riyal 10 kaga riyal 60 kenan sai ya raba wa mutane su ci yayi fidiya wanda ya fito wannan shine hukuncin duk wanda ya bar yayi abin da yake ba a yin sa a cikin ihrami to yayin da mutum ya shiga cikin ihrami ya kiyaye waɗannan dokoki da aka sanya na ihrami to sai ya rinka yin talbiya shine amsa kiran Allah talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ita ce talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato amsawa ga kiranka ya Allah da sake amsawa ga kiranka ya Allah labbaik sannan amsawa ga kiranka ya Allah babu abokin tarayya a gare ka haƙiƙa yabo da ni'ima naka ne da kuma mulki naka ne kai kai kade, babu abokin tarayya a gare ka. Wannan ita ce talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce mafi kamala. Idan ka kara da talbiyar da sahabbai suka rinka yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su suna yi, bai musu inkari ba, babu laifi. Domin sukan kara da cewa labbaika zal ma'arij, labbaika ilahal haq, labbaika zal ma'arij, amsawa a gare ka ya Ubangiji ma'abucin matattakala, wato matattakalar da mala'iku suke tattakawa suke zuwa ya zuwa ga sama, domin shine ya halicci waɗannan. Ilallahi zil ma'arij, haka Allah ya sifanta kansa, yana daga cikin sunayen Allah zul ma'arij. Labbaika ilahal haq, amsawa gare ka ya Allah ya Ubangijin gaskiya. Ko kuma ka kara da abinda shi ma aka ruwaito sahabbai suna faɗa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su suna yi, baya musu inkari. Labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadaik war ragba'u ilayka wal amal, amsawa a gare ka ya Allah da kuma arziki daga gare ka yake, alkhairi dukkaninsa a hannunka yake. Wal khairu fi yadaik war ragba'u ilayk, kwadayin neman samun alkhairi a wajenka yake ya Allah. Duk in ka kara da wannan babu laifi. A yawaita yin talbiya ya fi ka tsaya a yi ta hira ko ka yi ta jin rediyo ko ka yi ta karatun jarida yayin da kake wannan tafiyar. Domin mala'ika Jibril ya zo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma sahabbansa su ɗaukaka muryarsu da talbiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, kamar ina ganin Annabi Musa ya wuce ta wannan wadi yana ɗaukaka muryarsa da talbiya, kamar ina ganin Annabi Yunus ya wuce ta wannan hanyar da ke tsakanin duwatsun nan yana ɗaukaka muryarsa da talbiya, yana gaya musu domin su ma su yi wannan. Don haka abinda ake so kenan ai. Kuma mala'ika Jibril ya ce hajji, alhajju al'ajju wath-thajj, abinda ake nema a cikin hajji shine al'ajju, al'ajju shine ɗaukaka murya da talbiya, wath-thajj zubar da jini wajen yin layya, a wajen yin hadaya, abinda ake so kenan a cikin hajji. To shi ma haka umra ma take daukan wannan hukuncin. Kuma kamar inda Imam Nawawi ya ce, idan mutum ya yawaita yin talbiya din, to ya kamata kuma ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya roki Allah, saboda ita talbiya ibada ce, zikiri ne, wasila ce, tsani ce ta samun karbuwa wajen Allah. Saboda haka sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai addu'a. Akwai fa'ida na yin haka, saboda kai matafiyi ne, kuma tafiya ta ibada. Addu'a ma ta fi karɓaɓɓa ce, wanda yake cikin ibada kusa yake da Allah, iba ayyukan addu'arsa karɓaɓɓiya ce. Sannan kuma gashi yayi ibada, yayi talbiya, yayi ambaton Allah, yayi ma Allah kirari. Don haka ya dace mutum ya roki Allah. Yawanci za ka ga ana sake da wannan saboda rashin kula da wannan fa'ida, wanda wannan bawan Allah Imam Nawawi, Allah ya ji kansa ya hasa kabarinsa, ya ambata a cikin littafinsa na Manasi. Saboda haka a kula da wannan, yayin da kake yin talbiya, wanda suka je umra yayin da suke yin talbiya, su salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan su roki Allah daga alkhairin duniya da lahira. Yayin da mutum ya isa Makka, yana da kyau kada ka je bayan ka je a gaje, a lokacin da ka je a gaje din ka ce za ka je ka yi umra, ka tsaya ka huta. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga Makka, da ya zo Makka, bai shiga garin Makka ba, sai da ya tsaya a wajen garin Zutuwa, nan Zutuwa da yana nan az-zahir ake ce ma wajen yanzu. A nan wajen ya tsaya ya kwana, da gari ya waye, sannan ya shiga Makka ya je ya yi ibadarsa. To haka kai ma idan ka je a lokacin da yake ga gajiya, kada ka ce kai ai gara dai a je a sauke a huta. Ka san irin ka san maganar Malam Bahaushe, a je a sauke a huta. Kada ya zamanto wato burinka shine ka sauke wannan nauyin, ka fita daga cikin takunkumin ihrami. A'a, kai ibadar da nishadi shine yafi, kuma ba za ka yi ta da nishadi ba sai ka huta. Saboda haka ka huta, ka ci abinci, sannan ka yi alwala, ka je ka yi aikin umrarka. In ka yi aikin umra, in ka zo shiga cikin harami, ya zo daga cikin ayyuka, in za ka shiga cikin harami ka yi addu'ar shiga masallaci. Saboda haka ka kasance hisnul muslim yana tare da kai. In baka haddace ba, ka buɗa tun kafin ka je, ka sanya alama a wajen, za ka shiga ka buɗa ka karanta, sannan ka shiga. Sannan farkon ganinka ga Ka'aba, ayyukan sahabbai ya nuna ana yin addu'a farkon mutum idan ya ga Ka'aba. ya kabbara ya dauka hannunsa ya addu'a. Ya zo daga ayyukan magabata, saboda haka kai ma kai wannan yayin da ka fara ganin Ka'aba ka shiga kaga wannan daki mai albarka sai kai addu'a, sannan sai ka je ka fara aikin umra. Aikin umra rukuninta guda uku ne: ihrami wanda ka riga kai, sai tawafi, sai sa'i. To farkon abin da zaka je kai shine tawafi. Tawafi da dakin Allah shine ka kewaye dakin Allah, ka sanya shi a hagunka, ka kewaya shi. Zaka je ka fara daga Hajarul Aswad, shine rukuni da yake da wannan dutsen na Hajarul Aswad. In ka samu dama ka je ka samu, na wanda yake da wuya ka samu, saboda cinkoso. In baka samu ba sai ka tsaya daga nesa kai ishara, in kai ishara ba zaka sumbanci hannunka ba. Amma in ka samu ka je kusa inda zaka shafe shi, ka shafa Hajarul Aswad din, sai ka sumbanci hannunka. Yayin da kake shafa ko kake isharar kai kabbara, kace bismillah Allahu akbar, sannan ka fara. In zaka fara, ana so kai abinda aka rubuto daga Sayyidina Ali: Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibi wa rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allah imana bisa imani da kai da kuma gaskatawar ta ga alƙawarinka da kuma cikawa wa tasdiqan bi kitabika, da gaskatawa ta ga littafinka da kuma cikawa ta ga alƙawarinka da kuma biyayya ga annabinka da manzanka sallallahu alaihi wasallam. Wato nake yin wannan tawafi, sannan sai kai tawafi. Duk abin da ya sauka gare ka na addu'a kai, da addu'a da zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfari, shi ake yi a cikin tawafi. Babu wani kayyadaddiyar addu'a da ake yi. Amma littafin da zaka ga ana sayarwa, kana zuwa ake nuna maka, ko kuma ɗan Allahumma da ake daukan haya suna ja kana amsawa, duk ba ta lokaci ne. Wannan an rubuta waɗansu addu'o'i, mutum yana ƙoƙarin karanta addu'o'in ma yana yin kuskure. Wataƙila garin ma addu'a ya roƙi wani abu ya je yana zagin kansa. To gara ka yi addu'o'in da ka saba, in har labudda sai ka karanta ka ji ka yi, ka nemi wannan littafin addu'a wanda mai Hisnul Muslim ya yi, wanda ya tara addu'o'in Alƙur'ani da na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Ka karanta su, in dole sai ka yi karatun. In ko ba haka ba, ka tsaya ka yi addu'anka da Hausa da Turanci da Yarabanci da Iyamuranci, wanda ka iya ka yi, Allah zai ji. Duk yare Allah yana ji. Na'am? Da ka shiga harari ba, in ka ce ka shiga Ka'aba ka shiga cikin dage nan. Kowace ka yi, kowace ka yi. Yawanci dai ana dangana cewa a addu'ar da aka yi dangana, an rawaito daga Sa'id ibn al-Musayyib, shine Allahumma zid baitika tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahaba wa zid man sharrafahu mimman hajjahu ayu tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahaba. Amma ita ma gaskiya bata inganta daga Sa'id ibn al-Musayyib, ko wace addu'a kai yayi. Na'am? Eh, ka ce ka gode ma Allah da ya baka iko ka zo wannan waje, kai godiya ga Allah, babu laifi kai wannan. Amma ba wai ba bayarwa ake ba kan cewa ka je kai wannan, ya halatta. Ban ce wannan sunna bane, duk dai addu'a dai da mutum yayi shikenan. To ko yaushe ka zo rukunul yamani, ko yaushe ka zo rukunul yamani, in ka samu dama sai ka shafa shi ma, ka ce bismillah, bismillah Allahu akbar. In baka samu dama ba, ka ce bismillah Allahu akbar ka wuce, ba tare da ka nuna ba, ba tare da ka sumbanci hannunka ba. Tsakanin rukunul yamani da Hajarul Aswad sunna ne ka yi addu'ar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. In ita kadai kai ta yi tsakanin nan wajen yayi, in kuma kai ta tare da wasu addu'o'i ma tare da wasu addu'o'in yayi, to haka za ka yi har sau bakwai. In kai koyaushe ka zo Hajarul Aswad kana daga hannunka, in baka samu damar shafa shi ba, in baka samu damar sumbantar sa ba, har ka gama. In ka gama, sannan sai ka je jihar maqama Ibrahim. A bayan maqama Ibrahim ake yi, to amma maqama Ibrahim a cike yake, kullun akwai masu tawafi. In ka ce zaka je kai sallah a wajen, zaka cuci mutane. Kuma ka'idar shari'a shine kawar da barna ita ake gabatarwa akan samun maslaha. Domin samun maslahar kai sallah a wajen, ba zaka zo kai barnar ka hana mutane wajen wucewa ba. Na'am? Ahsan, idan ka zo daga farko, yana daga cikin sunna tawafin umra, tawafin farko da ka zo Makka. In kai namiji ne, zaka yi sassarfa. Sassarfa shine wato an san dai sassarfa, an san sassarfa karamin gudu, yawa karamin gudu kenan, gudu gudu sauri sauri shine zagaye uku da zaka yi, sauran hudun kuma ka tafi daidai gwargwado. Kuma idan ka zo lokacin da zaka fara dawafi sai ka fitar da kafadarka ta dama. Hikimar yin wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo lokacin umra, sai mutanen Makka suka rinka cewa za ku gansu cutar annobar da ake yi ta rashin lafiya ta Madina ta kare musu karfi, za ku gansu duk sun rame sun kare. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu labari sai ya ce, to idan kun zo ku bude kafadarku ta dama su ga kwanji, sannan kuma ku rinka sassarfa domin su san cewa da karfin. Sai suna zaune suna kallon su a can gefe, mushrikai da lokacin umratul qadiya ne, suna zaune can gefe suna kallon su. Sai kace waɗannan ne za ku ce annoba ta karar da su, kana ganin su suna tsalle sai kace bare yi. Kana ganin nishadi. To wannan shine hiki. To kuma dinda abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ko da illar ta kau ya zamanto sunna, zami koyi da shi, domin a cikin koyi da shi akwai albarka. Wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi Annabi sallallahu alaihi wasallam za ku samu shida. Saboda haka ake yin wannan, duk malamai suka ce sunna ne ayi wannan, duk da babu mushrikan da suke kallo da suke yin wannan ba'ar da sauransu da za a ce za a jefa tsoro a cikin zuciyarsu, babu wanda za a nuna makwanjin. Amma duk da haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da sahabbai a sunna, to yake mu ma sunna ne, banda mata, mata ba sa yin wannan. To wanda yazo tare da mata, yana tare da matarsa, in yayi sassarfa yace zai yi wannan sunnar, zai gudu ya batta. Kuma in ya gudu ya batta, watakila ta zarrabi kenan ta bata. To nan wajen sai ya kawo da ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, sai ya kyala wannan sunnar, sai ya kyala wannan sunnar domin ya kasance tare da matarsa, kada shi zai kada a samu, kada su samu mashakka fiye da mashakkar ibada. To na'am, dawafi a cikin umra wannan nafila ne wanda suke yi, wannan kyalisu, wannan bamu zo wannan, wannan ana magana na ita ibadar umran ne. Yanzu muna aikin umra ne, bayan kuma ka zauna a Makka shine kuma zaka yi tayin dawafi da sauransu. To bakwai, to bakwai sai ya zo lokacin in mata za ta iya yin sassarfa, wa yace mata ta yi, ko za ta iya ba a ce ta yi ba, ba za ta yi ba, ba sunnarta ba ce, ai bai dace ba mace tana gudu a cikin mutane. Addinin musulunci ya karrama mace fa, ya karrama mace. Mu ne dai muke, mu ne dai ba ma ganin mace da kimanta, sai mu ga kan cewar komai ai a kyale su da Allah za su kyale su. A'a, ai mace kamar kamar tangaran take. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ruwaidaka sauqaka bil qawarir, yace ma ya anjasha ruwaidaka sauqaka bil qawarir. Anjasha wani mawaki ne wanda yana daga cikin al'adar Larabawa, an ana tafiya a samu mawaki sai ya rinka yin wata irin waka, in yana wannan wakar sai raquma su nishadi, sai ga suna yin, sai ga suna gudu, suna sassarfa, suna gudu, suna gudu. To yayi raquma sun ji dadi, sun bugu wajen da wakar anjasha, ga kuma mata ne akai, ana jijjiga su, ana jijjiga su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sassauta ya anjasha, wannan tafiyar taka da kaskan kwarau kake tafiya, da tangaran kake tafiya, sai su fashe. Wato kai a hankali, saboda mata suna buƙatar wannan a sassauta musu, delicacy din, delicacy ne. So shi yasa ba shar'anta musu su yi haka ba. Kada ka ce ai za ku iya ku zo mu gudu abin nan, kada ku sani na rasa sunna. To su ba sunnar su bace, in suka, in ka sa suka haka sun yi bid'a. To in ka gama sai kuma ka je kai sallah raka'a biyu, ka karanta Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'ar farko, da Fatiha da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu. Ka samu, in ka samu a cikin filin da ake dawafi daga can baya, inda ba za a rinka ratsa maka sallah sosai ba, wannan yafi. In ko ba haka ba, ko ina ma a cikin masallacin za ka yi wannan sallah. Bayan ka gama sai kuma ka je ka sha zamzam, sunna ne shan zamzam bayan an yi wannan nafila. Sannan sai ka dawo kai kabbara a daidai Hajarul Aswad, sannan ka je ka hau kan dutsen Safa, tudun Safa, yanzu tudu ne ba dutse ba. In ka hau kan tudun sai ka jiyo ka fuskanci inda Ka'aba take, kai kabbara sau uku, Allahu akbar, Allahu akbar, sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ita ma tana nan, kana tana nan cikin hisnul muslim, ka sa alama a wajen ka rike dan in ka zo in baka haddace ba sai ka karanta kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a ka sake karantawa kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a ka sake karantawa kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a sau uku haka ake haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan ka gangaro kana yin kana zikiri da addu'a duk wanda kai yayi daidai ko karatun qur'ani ma zaka iya yi shine sa'ayi wannan ka gangaro daga safa idan ka zo daidai inda aka sanya alamar farar fitila sai kai sassarfa ga namiji shi ma banda mace kai sassarfa gudu gudu sauri sauri ka in ka kai inda aka karshen daya alamar take shikenan sai kuma ka je kan marwa yayin da kake hawa safa yayin da ka zo zaka hawo safa mustahabbi ne ka karanta wannan ayar inna safa wal marwata min sha'airillah abda'u bima bada Allah akace abda'u bima bada Allah bi na fara da abinda Allah ya fara inna safa wal marwata min sha'airillah in ka tsaya anan ma yayi in kuma kai har karshen ayar shi ma yayi in ka je marwa irin yadda kai a safa haka zakai kai daya kenan ka taho daga marwa ka zo safa biyu kenan daga safa ka sake zuwa marwa uku kenan haka zakai har guda hudu ka hau safa sau hudu ka hau marwa sau hudu ba ka je safa ka je marwa ka dawo safa shine sau daya ba kamar yadda waɗansu suka dauka haka ne suka Ibn Hazm haka yace a cikin littafinsa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yace Allah ya ji kan Ibn Hazm bai yi hajji ba shi yasa ya dauka haka ake yi da yayi hajji ya san wahalar sa'ayi da ba zai ce haka ake ba to in kai wannan ka gama to shikenan abin da ya rage maka kuma ka gama rukunnan umra yan sai wajibi ɗaya ya rage maka shine aski ko saisaye aski shi ya fi lada idan kai aski annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a sau uku Allah ya ce Allah ka ji kan masu aski suka ce da masu saisaye ya ce Allah ka ji kan masu aski suka ce da masu saisaye ya ce Allah ka ji kan masu aski suka ce da masu saisaye ya ce da masu saisaye sai a na uku ya hada da masu saisaye saboda haka kaga sai da ya musu addu'a sau uku kafin ya yi masu saisaye sau daya don haka aski ya fi talkwabo kwalkwabo ba kwalkwabo talkwabo ya fi lada to in ka yi haka shi kenan ka gama umarka sai ka je ka cire haraminka waɗansu daga sun gama sai su tafi gida su cire kayansu daga baya sai su ce ai wai dole sai sun je su ba a koyina ake musu aski ba suna da baba irin nasu na hotel wanda yake yi sai su je can bayan sun yi wanka sun sanya kayan sannan su je za su je su yi aski in suka yi haka sun yi kuskure sai sun yi fidiya duk wanda ya haka sai ya yi fidiya domin ya fita daga cikin ihrami kafin ya gama ayyukan ibadar umra saboda haka ya yi mahduratul ihram saboda haka sai ya yi fidiya mecece fidiya yanka ko azumi uku ko ciyar da miskinai shida yawa ita ce fidiya to sai sun yi fidiya to mutum ya haka shikenan an gama umra to sai kuma zaman maka ai ta dawafi mace ba za ta yi aski ba sai dai saisaye ita kuma za ta yanke daidai gwargwadon unmula shine daidai tsawon nan wajen gaba din nan ta dan yatsa ta wannan dan yatsan daidai gabar sama shi za ta yanke sabba baba to gabar ta al-unmula wannan gabar ta sama ita ce shine daidai wato kaga kamar injiniya Umar santimita nawa kenan kamar haka kamar santimita 7 kenan ko wannan da kamar santimita 2 dai ko wannan da haf to gashi nan dai ka gani hikimar shari'a kenan maimakon a ce inches da centimeter sai aka ce abinda kowa yana da shi a hannunsa kowa yana da wannan a hannunsa kaga sai ba sai kaje ka dauko wani mai tape ba wanda zai auna maka kana da shi a hannunka sai kai kanka zaka yi wa matarka idan suka tashi wato za ta tattara gashin ta ne ga baki dai sai ta yanke wannan in kuma ta yi kitso in irin shukudin nan ne na sama shi ma sai ta tattara shi ta tsaye in kuma wanda aka je ta baya ne sai ta tattara shi in kuma ta yi gefe biyu ne haka sai ta kama kowane gefe daidai wannan gwargwadon ta kada ta yi kyashi ta ce ai gashin nawa yake da har za ta yanke nan wajen ibada ce saboda Allah take wataƙila albarkacin wannan sai gashin ya toko to wannan shi ne ibada na na'am kona eh gaskiya wannan gaskiya yana da wannan fa a kula sha'anin tsafta wajen aski ba kowace aska za a je ka bada kanka a sa maka ba, ka tabbatar sun kashe kwayoyin cutar. Za ka ga wani dan farin ruwa disinfectant da suke sawa, za su sa su wanwanke na sama, sannan su dauko sabuwar reza su sanya maka. Idan kuma na abin nan na askin ne, shi ma sai sun kona shi. In kuma kana da naka a aljihu ka je da shi, shi ne ma yake. Saboda yanzu yadda ake daukan cututtuka din nan, miyagun cututtuka, don abin nan hatta wannan mummunan cutar nan ta HIV ita ma ana daukan ta wajen aski. Saboda haka mutum a yi taka tsantsan. Da kuma irin cututtukan amosani din nan, za ka ga aje a sama mutum amosani. Saboda musamman a lokacin umra da lokacin hajji, da aska ɗaya an yi ma mutane wato waje kanti guda an yi ma mutane ɗaruruwa, baka san irin kan wanda ya zo yi maka ba, wanda ya zo ya zauna a wajen kafin kai ba. To da haka a kula da wannan wajen tsafta. Alaƙar Juhfa da Rabir shi ne cewa Juhfa dagari ne wanda yake ya tashi, ba kowa a wajen. Shine sai malamai suke cewa mutum ya dauki ihraminsa daga Rabiq. Rabiq kafin Juhfa yake. In ka taho daga Madina, sai ka zo Rabiq kafin ka zo Juhfa. Saboda haka in ka dauki ihraminka daga Rabiq, tabbas baka ketare miƙati ba, domin kafin Juhfa yake. Amma yanzu an riga an yi masallaci a wajen, za ka gani babu kowa a wajen. Akwai ɗan gidaje kaɗan, gidaje ba su fi guda uku ba a wajen. Kamar na waɗansu makiyaya ne, ba su fi gidaje guda uku ba, amma an yi tafkeken masallaci, tafkeken gaske, da banɗakuna, da ofis na hukumar sha'anin addinin musulunci ta kawo littafai da dama, ga su nan zube, amma kamar lokacin da in ba lokacin aikin hajji ba ko lokacin umrar Ramadan, duk da haka mutane suna zuwa. Ga littafan nan free ka je ka ɗauka. Da Hausa, da Turanci, da Indonesia, da Urdu, da wane ne, duk ga su nan burjik ka je ka ɗauka, an kawo su. Kuma ruwan abunta, wato abin ƙayatar, akwai ma'aikata a wajen. Ruwan ma har da hita, ruwan ɗumi har da hita tana nan tana yi, kuma suna kula da shi. Suna da ƙoƙari wajen kula da hidimar aikin hajji hukumar Saudiya. Allah ya saka musu da alkhairi. Basu sanya tufar ta ihramin ba. Har sai da suka ƙetare. To in suka ƙetare shine sai su je Juhfa. In ba za su iya zuwa Juhfa ba, sai su ɗauki haramarsu daga nan airport. To amma saboda hajjinsu ya samu tawaya, ya samu naƙasa, idan suka gama aikin hajjinsu sai su yi hadaya, saboda sun ƙetare miƙati. Wanda ya ƙetare miƙati ya bar wajibi, wanda ya bar wajibi a aikin hajji hadaya zai yi. Haka Abdullahi ɗan Abbas zai ce. Kuma ya ɗauke shi ne daga fahimtarsa ta Alƙur'ani, kuma ba wanda ya saba masa cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wanda ya ƙetare miƙati abin da zai yi kenan, yanka zai yi hadaya. Duk wanda ya ce jidda miƙati ce ya saba ijma'i, ya saba hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin jidda ta ƙetare miƙati. An ce malamai anan haka suke faɗa. Wanda malamai suka yi masa fatawa anan, to ba za a ce sai ya yi yanka ba. Amma wanda ya ji fatawarsu, kuma daga baya ya zo ya ji wannan fatawar ba ta da asali, kuma ya gamsu akan cewa ba ta da asali, to anan wajen ya gamsu akan cewa ba ta da hujja. Ba ita ce wadda take, wato wannan fatawar ba ta da hujja, to idan ya sake sai hadiya ta lazimce shi. Babu malamai, wato an yi taro na malaman duniya na OIC. Akwai majalisar fiqihu ta kasashen musulmi baki daya. A lokacin da Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa, shine yake ma Najeriya wakilci. A yanzu wanda yake ma Najeriya wakilci Professor Shehu Galadanci. A cikin wannan taro da aka yi a shekara ta 1404, shekara 27 da suka wuce kenan, aka yi wannan taron, aka tattauna cewa shin jidda miƙati ce ga masu tohowa ta jirgin ruwa ko ta jirgin ƙasa, ai, ko ta jirgin sama, ko ba miƙati ba ce. Dukkan malaman nan da ƙasashen musulmi ga waki ɗaya suka ce jidda ba miƙati ba ce. Mutum biyu suka saba, da Sheikh Mustafa Zarqa na Jordan da Malam Abubakar Gumi. Allah ya ji kansu baki dai duk sun rasu. Sheikh Mustafa Zarqa shine ya bayyana hujjoji a lokacin, kuma gaskiya hujjojin da ya kawo malamai suka kace kace da su. Ina da littafin yana nan da hadda bayanan munakasha din da komai da komai, yana nan duk an rubuta su a dawwani. Babbar umdansa shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo sauki ga al'umma, ya bayyana miƙaci ne ga wanda suke tafiya a bayan ƙasa, ba miƙacin wanda suke za su rinka tafiya ta sama ba da kuma ta jirgin ruwa. Inda ya hararo cewa za a rinka zuwa jidda ta sama da ta ƙasa, da ya ce jidda miƙaci ce, aka ce haba, ta za a kawo wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shari'a ne ga duniya baki ɗaya, kace bai hararo wannan abin zai zo ba. Kasancewar bai yi wannan ba ya nuna kan cewa abinda kai kake cewa bai hararo din ba, ya hararo shi ya nuna kan cewa ba hukunci bane, saboda haka hujja ne akan ka, ba hujja ne a gare ka. Amma dai saboda sha'anin ilimi, ba za ka lizumta ma malami ya bi ra'ayin wani malami dan uwansa ba, tunda babu nassi akan wannan, sai dai kiyasi ne akan ma'anan nassi. Saboda haka kowa ijtihadi yayi, dan haka lokacin da aka zo wajen rubuta qarar din suka ce su biyu suka ce su sun saba akan wannan matsala. Ba a larura anan, wannan ba a larura anan. Abin da ake nufi da larura shine zaka rasa ranka ko zaka rasa dukiyarka, ba wai zaka sha wahala ba. Dama aikin haji ai wahala ya kunsa, dama aikin haji akwai mashakka, babu ruksa. Na'am. Saboda haka sai ta zama to maimakon hajjin farilla, ta ɗauki hajjin farilla, ai cewa ta yi daidai take da hajji tare da ni, bai ce da hajjin farilla ba. Cewa umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, daidai take da yin hajji tare da ni. Wajen falala ce, saboda haka ba yana nufin cewa hajjin farilla ba, ba yana nufin hajjin farilla ba, hajji tare da ni. Hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba lallai yana nufin kan cewa wai lallai sai hajjin farilla ba, ana nufin kan cewar hajjin da kai na nafila ta falalar da ke cikinsa, in ka yi shi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shi ne za ka samu in kai umra a cikin watan Ramadan. Umra ba za ta wadatar ba ga ibadar hajji. Na'am. Alaikum assalam. Maganan mijin biza. Hajji wato tafiya umra sai da tafiya mai nisa irin wannan dole sai da muharram, domin umarni ne, ka'ida ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya. Idan mace ba za ta samu muharrami ba, to Imam Malik ya yi ruksa idan za ta tafi a cikin taron amintattu, in za ta tafi a cikin tawaga ta amintattu za ta iya zuwa. Amma sauran malamai haka zalika Imam Shafi'i shi ma yana da wannan akan wannan ya tafi. To wannan ruksa ce duk da yake maganar malamai ce, amma gaskiya waɗansu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyane yake, ko wannan ma ba uzuri bane. Dan haka idan mace za ta tafi, lallai mijinta ya tafi da ita ko dan uwanta. Akwai wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, to ya Rasulullah, matata ta tafi hajji, ni kuma gashi an rubuta ni a cikin wanda za su tafi yaki Yaman, za su tafi jihadi Yaman. Yace fita daga cikin mayakan ka, tafi kai hajji tare da matarka. Wanda ya nuna cewar wannan sharadin shari'a ba ce wasa da shi ba. Amma yanda ake yi ka ji wai har a ce za a je a haɗa mace da wani wanda yake bata san shi ba, a ce shine mijin visa, ko wai har ka ji wani ya cewa ai sai ka gama irin wannan ma har a haɗa ku a ɗaki ɗaya, amma inda tsoron Allah ba abin da zai faru. Tsoron Allah bayan saban ai saba ma Allah, ai tun ka saba ma Allah tunda ka kadaita da ita, tunda kai ƙarya ka zama tun muharramta bayan ba muharramta bane, ka saba ma Allah tuni. Na'am. Na'am. Addu'o'i ne dai duk na alkhairin duniya da lahira. Kuma dama me kake nema? Addu'o'i ne na Al-Qur'ani da kuma wanda suka zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba ka ce kuma su kadai zaka yi ba, kai ma kana taka bukatar ayi wanda zaka dan saka ko? To. Alaikumus salam. maganar kwalkwal na'am eh to akwai wanda suke wannan maganar amma abin da yasa suke fadan haka saboda alama ce ta khawarij a zamanin su alama ce ta khawarij suna yin kwalkwal saboda haka suke fadan haka dan ai wato a dauke mutane daga yin kama da waɗanda suke ba akan tafarkin sunna ba amma ai ya halatta mutum kai aski kwalkwal tun daga shi asalin sa shine ana yi a hajji da umra alaikum gashi yaro an ce ai masa aski kwalkwal na'am alaikum assalam masu yin dawafi sai su yi ne? Oho masu zuwa su makale jikin ka'aba. Makale jikin ka'aba ga baki daya albarka ce, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa rukunul yamani, ya shafa hajarul aswad, ya je ya rungumi tsakanin kofa da hajarul aswad, multazam, nan kawai ya runguma, amma duk sauran wajen ba a yi, mutane ne kawai suke yi, suke zuwa suna rurrike nan wajen. Inda ake rurrikewa ya addu'a shine tsakanin kofa da hajarul aswad mutum yaje ya tsaya a nan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi umra ya zo ya sa hannunsa da kuncinsa ya sa da kirjinsa a jikin bangon Ka'aba tsakanin daki da multazam yayi addu'a a tsakanin daki da hajarul aswad ni ne ake cewa nan ne ake kira al-multazam yin wannan sunna ne okay amma sauran wannan ba shi da asali yanda za ka ga mutane sun je suna tashashafawa ko ga suna daukan rigarsu ko mayafinsu suna jefawa a jikin Ka'aba din yana faduwa duk wannan bashi da asali na'am wattakhidhu min maqami ibrahima musalla eh wannan istidraki ne haka ne in zaka je kai wannan nafilar ka karanta wattakhidhu min maqami ibrahima musalla na'am ana umma bayan kai ka sake yin wata umrar imam malik ya ki wannan shi ya ce a shekara ma mutun kada ya umra sama da daya amma as-sahih mutun zai iya yi idan amma yawanci abinda malamai suka kayyade kuma wannan an ruwaito daga sayyidina ali shine alal aqalla mutun ya bar gurgurdan da gashi zai fito da zaka iya samun na askewa wato koda ba askin kai ba ka ba da gurgurdan da za a kaddara cewa in aski kai yanzu gashi ya fito da za a iya askewa in kana zaune a can kamar a ce ka je zaka yi watan Ramadan baki daya kana Makka zaka iya zuwa Madina ka dauko miqati daga miqatin Madina in kuma ba zaka iya zuwa Madina ba to sai ka fita wajen harami mafi kusancin wajen harami ga mutane ga wanda yake cikin garin Makka shine inda ake kira Masjidu Aisha masallacin Nana Aisha At-Tan'im unguwa da ake cewa At-Tan'im sai ka je can wajen kai wanka ka sako harami kai wo harama daga can ka zo kai umraka na'am waye ke daga hannu a loko nafila a saitin indararo waɗansu za ka ga sun je sai sun yi nafila a daidai saitin indararon Ka'aba saboda an ce yana daga cikin a cikin littafin Imam Nawawi na Manasik an ce yana daga cikin wajen da ake addu'a a wajen mustajaba ce babu dalili a haka gaskiya sai dai tajriba kawai sai dai watakila waɗansu malamai sun jarraba sun ga sun yi addu'a Allah ya amsa musu saboda haka suka faɗi wannan Imam Nawawi dai ya faɗa to amma ta yuba wai addu'a ce a nan wajen ba ikhlasin su ne ya bayar ba a cewa waje addu'a a waje mustajaba ce idan ba an samu wato nasi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na'am game da mace da idan tana cikin idan tayi harama ba ta da tsarki a in ta zo maka ba za ta je harami ba sai ta zauna a gida har sai ta yi tsarki har sai ta gama al'adarta ta yi wanka ta fara sallah in tayi wanka lokacin da za ta fara sallah, to lokacin ne za ta je ta yi tawafi ta sa'i, amma za ta zauna a cikin hukuncin mai harama, ba za ta yi sa turare ba, ba za ta aske gashi, ba za ta taje kanta ba, ba za ta yanke farce ba. Yauwa, daga cikin manya-manyan muhimman abubuwa da ba a yi a cikin harami shine ba a saduwa da mace, namiji mutum miji ba zai sadu da matarsa ba, ba ma zai kusance ta da wani abu na sha'awa ba, ba kuma zai daura aure ba, ba zai nemi aure ba, ba zai daura ma wani aure ba. Wannan muhimman abubuwa guda hudu da na manta ban fade su ba. Saboda haka za mutum wanda take cikin halin al'ada za ta zauna har sai ta yi tsarki, sannan sai ta je ta yi aikin umrarka. To ya kamata nan malamu su na'am sai su je wannan jufa din na'am. A to ai malaman ne sun ki yadda, har yanzu malaman Najeriya da yawan su fatuwa suke cewa jidda miƙa ce, kuma kawai saboda cewa suka wai ai a sauƙaƙa ba mutane, wanda yake kuma ba dalili bane. Saboda haka mu dai bisa abinda muka ji daga wajen malaman mu da hujja da haka muke fatuwa, shi yasa za mu sanya wa mutane irin wannan mafitar. Amma a ce za a yi abin a matsayin hukuma, wannan zai wahala. Na farko tukuna, mu a Najeriya bamu da majalisar fatawa wadda za ce ta yi fatawa a ce alizumta mu kowa ga abin da zai bi, kamar yadda Saudiya suke da hay'at kibarul ulama. Munan ba a yin wannan, inda ana wannan, inda da wannan, da wannan abin yana da cikin abin da zai dan sauƙaƙa. To malam tambayar ka ce za ta zama to ta ƙarshe saboda biyar da rabi ta yi. Wanda suke mijin visa suke hada maza da mata suka mai da abin sana'a, a biya wa mutum ya yi mijin visa. Wannan yana daga cikin cida, yana daga cikin wato aklul mali bil batil, cin dukiya ba ta hanyar daidai ba. Saboda abin da suke yi ƙarya suke yi, su hada wanda ba dan uwa ba su ce dan uwa ne, kuma a ba su kudi akan haka. Wannan dukiya, cin dukiya suke ta haramu. Allah ya kiyashe mu. To subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.